الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان ذكر الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها wa kulli bidatin dalala. Ayyuhal ikhwatu muslimin, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da wannan yammaci mai albarka. Yau 18 ga watan 9 hijira, annabi sallallahu alaihi wasallam tana 1443, wanda yazo daidai da 19 na watan 4 2022 Gregorian calendar. Kamar yadda muka saba, da mu ci gaba da karatun mu na Alqur'ani mai sarki. Allah ba sallaci mai albarka ku da kofar gidan mai girma sarkin nan ba. Jiya mun tsaya inda Allah madaukakin sarki wato kenan yake mana bayani akan wato abin da ya shafi abin da ya kamata a ce mutanen gari sun yi ma kana li'al madinati wa man hawlaha wannan halahu ya mutanen Madina da kewayen garin Madina bai kamata su fice gaba daya su bar Annabi sallallahu alaihi wasallama ba, mutai dai araba a samu wa'ansu su zauna su yi karatu, wa'ansu kuma su je su jihadi, wanda nan muka samu kuma yanda kuma har za a yi raba, wa'ansu su je su kasuwanci, wasu su sai ilimin zamani, wasu su sai ilimin alqur'ani, wasu su sai ilimin addini da sauransu dai da sauransu. To bayan Allah madaukakin sarki ya buɗa mana wannan kofa musamman ta neman ilimi da kuma abin da ake kira division of labor, wa'annan su rike nan, wa'annan su rike nan, wa'annan su rike nan, ta yanda kowa a cikin al'umma zai zama yana da muhimmanci nasa da kuma rawar da yake takawa don tallafawa al'ummar a taru gaba daya a gudu tare a tsire tare. To yau sallallahu alaihi wa sallam dalke ci gaba da cewa na bismillahir rahmanir rahim, ya ayyuhallazina amanu qatilu alladhina yalunukum minal kuffar. Ya ku masu imani, lalle ne ku yaki wayanda suke kewaye da ku na kafirai, walajidu fikum gilza, kuma lalle kar su samu sauki a tattare da ku. Ma'ana shine ku kausasa musu, a samu kausasawa, kar su rena ku. Kuma wa alamu kusan cewa annallaha ma'al muttaqina, lalle Allah madaukakin sarki yana tare da wato kenan masu tsoron Allah. Anan Allah madaukakin sarki yana karantar da musulmi strategy na yaki. Akwai abin da ake kira war strategy, hanyoyi da barbaru wato kenan na yaki, ta yanda za a ci nasara. Don duk yakin da babu abin nan, babu wato kenan tsari a cikin sa, wato kenan aka rasa cin nasara. Har ma masu kan tsaya su tsara strategy na yaki. Misali wannan Robert Greene, akwai littafi da yayi sunansa 33 strategies of war, matakai-matakai na dabarun yaki. Akwai Tozin Ho, mutumin China din nan, wanda yayi littafi gaba daya akan strategies na yaki, cewa yaki a ƙasa ake cin nasara akan sa. The war should be won on the terrain. A nan tebur za a tsaya a tsara yakin yadda za a yi shi, a ga an ci nasara sai a fita. In ba a ci nasara ba akan tebur, to ba za a fita ba. Wannan irin strategy tuntuni Alkur'ani ya karantar da mu, ya ce qatilul ladzina yalunukum minal kuffar. Da farko Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin da'awarsa, abinda duk yake faruwa da duk walakancin da kafirai suke musace su, sai hakuri, sai hakuri. Wasbir wa ma sabraka illa billah wala tahzan alaihim wala takun fi dhiki mimma yanfurun. Wasbir sabran jamilan, da sauransu haka ake ta abin nan. duk abinda saboda in suka ce za su tada hankali a wancan lokacin a karamin lokaci za a murkushe su kaka suka dauki walakanci suka hakuri suka dauki kaskanci da sauransu da suka fara karfi sai Allah madaukakin sarki sai yake cewa uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir lalle kan daga yanzu wanda aka zalunce su an ba su iko an ba su izini za su yaki saboda an zalunce su kuma Allah zai taimaka musu daga baya sai Allah madaukakin zai ce cewa wa man ittada alaikum fa atadu alaihi bi mithli ma atada alaikum idan mutum ya muku ta'addanci kuma kuma su ta'addanci da misalin abin da ya muku ta'addanci dan haka yanzu an bada damar cewa kar ku sake karban wato kenan reni to yanzu a wannan aya Allah madaukakin sarki ya riga ya sun kafa daula sai ce to yanzu da kokarin da suke yi su establishing kansu ne tukunna da haka duk wannan strategies na baya su establishing kansu zama sun samu base wanda za su yi operating daga nan zuwa ko ina kuma yanzu sun samu har an jarraba su za su tafi tun daga Madina su tafi har Tabuka su je su yi yaki su dawo kaga suna da kikkiawan base to sai yanzu Allah madaukakin sarki yake ce musu qatilul ladina yalunukum minal kuffar yanzu a ce ku yaki kafiran da suke kusa da ku idan misali nan ne Madina to kafiran da suka fi kusa da su tanan za ku yake su kafiran da suka fi kusa da ku tanan za ku yake su tanan za ku yake su sanan da kuma ku yake wannan ana kiransa wato kenan yaki na expanding territory na musulunci abinda Qur'ani ya daura su kai kenan dan haka idan an ce qatilul ladina yalunukum minal kuffar ku yaki kafiran da suka fi kusa da ku dinan da kuka ci wayannan kan suka zama musulmi dan nan dan ba su ne aladina yalunukum ba su ma za ku yi su ne za ku yi haka da kun gama da wayannan to nan kuma sun zama alladheena yalunukum minal kuffar to haka za a dinga expanding gabar da yamma kudu da arewa har sai lokacin da duk duniya ta zama wato kira a karkashin la ilaha illallah da haka dun sauka sarki ta al-jihadu madu ila yawmil qiyama jihadi yana nan har duniya ta nade duk inda musulmi suka samu base suka samu daula ta su kafaffiya to expansion haka kuma wannan shine abin da sahabbai suka gina kuma a gargashin wato kenan fahimta kyakkyawar fahimta ta wannan aya ne kaga da suka gama da kasar Saudi Arabia suka shiga Rum Sham kenan Syria suka shiga can Yemen suka shiga Afghanistan Tajikistan Uzbekistan suka shigo har cikin Africa da sauransu har musuluncin nan ya dinga tafiya har ya kawo inda yake yanzu a duniyar nan dai ya gaske ka samu kasar da ba musulmi a cikin ta to duk a karkashin wannan wato kenan strategy na ya ayyuhallazina amanu qatilul ladina yalunukum minal kuffari sannan kada ku yi musu sassauci da in an taba ku sai a ce ku yi hakuri yanzu Allah madaukakin sarki yake ce kar ku karbi gaskanci wala jidu fikum gilza ku shaddada musu tunda suna kafirai amma in su shigo cikin musulunci shike da sun zama abuna dan ba ka ce Muhammadur Rasulullah walladina ma'ahu ashidda'u alal kuffar sannan yace ku sani Allah annallaha ma'al muttaqin anan abinda zamu fahimta walamu annallaha ma'al muttaqin shine a duk inda kuke musulmi in kun tafi jihadi ko kun tafi harkar kasuwanci ko kun tafi harkar ilimi ko kun tafi harkar nema ko ma me kuke cin nasarar ku tana karkashin tsoron Allah ku kar ya zama dan kun samu mulki kun yi karfi kun kare kasar kafirai sai kuma ku sa zalunci az-zulmu la yadumu wa inda madamara zalunci baya dawama da wuri za ku kare saboda haka a lokacin da suke kan wannan tsari nasu suka yi ta tafiya da zaran musulmi sun wato kenan sako to fa sai ka ga kafircin yana nima abin me ya faru a Andalus musulunci ya shiga gurin ya samu kafiran gurin suna zalunci kiristocin nan fastocin nan suna zalunci cin kudin mutane da amfani da matan mutanen da suka ga dama
da sauran su da musulunci yazo sai suka ga addini ne mai kyau maza maza sai suka karba sai da musulunci shekara 7 shekara 700 amma me ya faru daga baya da aka samu kalifofin da suka sako suka fara zalunta mutane irin yanda da kiristoci suke yi saboda sai kiristocin suka sake yunkurwa suka zo suka kori musulunci a kasar yanzu kasar Andalus ba za ka samu addinin musulunci a wannan gurin ba sai dai nadir duk da cewa har yanzu gidan kalifa yana nan masallacin juma'an sai yana nan amma duk an kori su wato kenan a ciki saboda ilmu Allah ma almuttaqina ku san duk inda kuke Allah yana tare da masu takawa in kun ajiye takawa bafumul makalama shine Allah baya tare da ku to mu je mallam
وإذا ما أنزل سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون
الله بارك فيك وإذا ما أنزل سورة أبو الذي باك مامكي شيني ويدلوك شندا أكا سوكت دوات سورة فمنهم daga cikin su suwa kenan ayal munafiqun daga cikin munafikai zaka ga wanda yake cewa ayyukum zadatu hadhi imana jama'a yanzu wannan aya wani imani da kara muku waye ma ya kare da wani abin yanzu duk wannan abin da yake saukar ba me amfanin sama menene abin da zai kara muku na imani wannan ana nufin daga cikin wato kenan munafikai saboda ai su basu karbi musulunci har cikin zuciyarsu ba shi kuma qur'ani yudulli bihi kaseeran wa yahdi bihi kaseeran da yawa mutane suna shiryawa a dalilin alqur'ani da yawa mutane kuma suna tabikewa a dalilin alqur'ani wanda ya ma kyakkyawa fahimta a alqur'ani shi zai rika ganin wato kenan abubuwa a fili ne Allah zai yaye masa duk wani abin da zai daga masa hankali zai fahimci addinin musulunci zai karu duk ayar da ta sauka za ta taimaka masa wajen dada bude masa wato kenan hanya amma wanda kuma a cikin zuciyarsa fa babu imani to kaga shi sai rasa to me ake fahimta ma a cikin alqur'ani nan ne ayyukum zadatu hadhihi imana a cikin ku dan Allah dan annabi ni wane ne wanda ya karu da wani abu da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake wato kinan karantarwa kaga kenan imani baya shiga cikin zuciyarsu a sakamakon saukar ayoyi amma allazina amanu Allah ba da ku kike ce amma kaga su masu imani fa zadatu imana sai aya ta rika kara musu imani sai ta rika kara musu imani wa biya sashirun suna bushara suna jin dadi in an saukar da aya sai su ji dadi in an saukar da aya sai su ji dadi in an saukar da aya sai kara nuna musu wato kenan hanya da haka su suna wato kenan jin dadin wannan al'amar yanzu abin da aka riya shi ne cewa daga cikin akida ta al-sunna wal jama'a shine yarda cewa imani yana karuwa kadariya suka ce imani jamidi ne idan ka riga ka karbi imani shikenan kai mai imani ne magana ta mutu baya karuwa baya kuma raguwa amma wannan aya a fili ta nuna cewa imani yana karuwa dan suna munafukai da kansu sun yarda imani yana karuwa dan mai musulmi mu'mini ba zai yarda ba suka ce ayyukum zadatu hadhihi imana a cikin ku wane ne wannan ayar da kara masa imani kenan tana kara imani tana kara imani don haka imani yakan karu al-imani yazidu wa yanqus imani yana karuwa yana kuma raguwa sai suka ce yazidu bi ziyadatil amal wa yanqus bi naqsiha imani yana karuwa idan aikin ka na alkhairi ya karu imani yana raguwa idan aikin ka na alkhairi ya ragu saboda haka dole ne mutum musulmi mu'mini yayi imani cewa imani yana karuwa imani kuma yana raguwa abin da yake kara imani shine aiki na alkhairi da yakinin cewa Allah zai baka lada abin da yake rage shi kuma shine rage wa'annan ayyuka wato kenan na alkhairi don haka shi yasa mu'mini na gari in sun yi aiki alkhairi sai su ji dadi a cikin zuciyarsu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bilal arihna biha in wani abu ya dame shi ka kira sallah sai mu ji dadi hankalin mu sai ya huta saboda haka in an kira sallah suka je suka sallah to wanda sai kara musu wato kenan kwanciyar hankali da karin imani a cikin wato kenan zuciyarsu to mu jama'a
wa amma alladhina fi qulubihim maradun fadadatum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun
wa amma alladhina fi qulubihim maradun, amma wa'anda akwai cuta a cikin zuciyarsu, mutanen da Allah ke cewa fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, a cikin zuciyarsu akwai cuta, sai Allah madaukaki sarki ya kara musu cutan. To wa'anda akwai cuta a cikin zuciyarsu, to su kan fazadatu rijisan ila rijisin, sai ta kara musu datti akan dattin su. Ar-rijisu alamun tafsiri suka ce datti, wasu kuma suka ce ar-raibu, shakka kenan. Sai ya zama dama suna shakkar abun nan, haka yake ko ba haka ba, gaskiya ne ko ba gaskiya ba, daidai ne ko ba daidai ba, mi ne ko kar mi yi, za mu samu kyakkyawan sakamako ko ba za mu samu ba, za mu ci nasara ko ba za mu ci nasara, kullum a cikin shakka suke. To wannan shine ikikin sarjisu, inji wasu daga cikin malaman tafsiri. To saboda idan an saukar da aya, sai ta kara musu wani shakkar akan wani shakkar, sai su kara samun wani point din da zai da ruru sa su cikin wato kenan jeje, saboda ai dama san zuciya ne wato kenan suka saka cikin zuciyarsu. Kenan wannan kuma ra kawo kan cewa ashe zuciya tana rashin lafiya, kamar yanda gangan jiki yake rashin lafiya, sannan zuciya ta kage rashin lafiya. Zuciya rashin lafiyar ta kala biyu ne, tana iya rashin lafiya irin wanda gangan jiki yake yi, wanda likitoci suna maganin sa, suna maganin sa. Kamar misali a ce aka samu cholesterol ya toshe hanyar da ake pumping blood, yayi narrowing din hanyar, to kaga za a samu karfi wato kenan, za ta rika bugawa da karfi dan da jini ya samu ya wuce sace hawan jini ya fara mutum. Kaga wannan likitoci za su warkar da shi, amma akwai ainihin rashin lafiya na akida da yake cikin zuciya, wanda shine wannan ayan take magana a kansa, shine munafurci ya shiga cikin zuciyarsu. Girman kai in ya shiga cikin zuciya yana daga cikin amradul qulub, akwai girman, akwai munafurci, akwai girman kai, akwai su annabimanci, su giba, duka wa'annan, akwai jiji da kai, akwai riya, akwai hasada, akwai kyashi, akwai kufe, duka irin wa'annan abubuwan ana kira su amradul qulub. Wannan malaman tarbiya su suke bada magani irin wa'annan abubuwan, wanda kuma gwargwadon yanda shi malami ya fahimci lamarinka, gwargwadon kuma yanda yake ga za a iya wato kenan magance maka. Suna da wato kenan hanyoyin da suke taimakawa wajen a rage wannan. Shehu Usman Dan Fodio da yaro ya wuce ta gabansa da takalmi, sai ya ji a cikin zuciyarsa yanzu ta gaban shehi za a wuce da takalmi. Kaga yanda ya maganta wannan abu, shi da ya kira yaron ya ce yaron ya saka kirjin nasa, ba zuciyar ranar take ba, bata ji daɗi ba, ya kwanta ce za takalmi naka taka, shikenan ba a wuce layin ba. Yawwa, wasu kuma suna da hanyoyi da dama wanda suke wato kenan maganin cututtukan zuciya. Hasada cuta ce, riya cuta ce, jiji da kai cuta, wallahi akwai wanda zai aikin alkhairi zai yi, amma in duniya bata sani ba zai ji daɗi ba. Saka shi ma wani nau'i ne na cuta, abinda ake so a yi fi sabilillah. To su munafikai daga cikin ɗabi'arsu shine kenan, idan abu na gaskiya ya zo, sai yakan ƙara musu shakka a cikin shakkarsu. Wa matuwahum kafiruna, ha kuma za su rayu har su mutu, wato kenan imaninsu da Allah madaukaki sarki bai tabbata ba, za su mutu suna kafirai akan wannan. To mu je,
awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marwatan wa marwatayn thumma la yatubuna wa la hum yadhakkarun.
Allah madaukaki sarki ce awala yarawna, su ba sa gani ne su wato kenan munafikai, iman dauke shi a wannan kira'an kenan. Annahu yutanna fi kulli ami, kowace shekara Allah madaukakin sarki yakan jarrabe su da wata fitina, yakan jarrabe su da wata matsala, yakan jarrabe su da wani rikici, maratan aw maratayn, sau ɗaya ko sau biyu, babu shekara da za ta zo ta wuce lafiya lafiya ba a jarrabe su da wani abu ba. Ko kuma in mun ce awala tarauna, bisa wata kira'a kire, yanzu wancan awala ya rauna ki dabi ga munafukai ne, shin munafukan ba sa gani ne? Amma in kace awa, in kace awala tarauna kenan ki dabi ya koma gawa ga ku mu'minai, ku mu'minai dan a tabbatar da imanin ku, ku lura da munafukan nan mana, ba ku ganin cewa kowace shekara sai Allah bada kukin sarki ya fitine su da wata matsala, ko sau daya wato kenan, ko sau biyu, ko yawwa, idan kuma dauke shi awala yara. Akwai kira'a da tazo da awala yara yanzu ke dabi yana komawa kan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Annabi sallallahu alaihi wasallam shi baya ganin ga abin da yake faruwa da su. Ya kamata ya ladabtar da mu'minai akai saboda su fahimci darasin da ake ya kamata a ce an koya akan wato kenan munafikai. Kowace shekara Allah yakan jarrabe su. Malaman tafsiri suka ce to da me ake jarraba su? Suka ce bil qahfi. Wani lokaci fari. Sai abin su ya kawo daidai sai ya wargaje. Wani lokaci suka ce yau yace anna Allah madaukakin sarki yana jarraba su bil bil amrad da rashin lafiyoyi kala kala. Wani lokaci kuma akan jarrabe su wato kenan da yaki da yaki. Wani lokaci kuma Allah madaukakin sarki kan jarrabe su da wani abu na tsoro wanda zai zo daga musu hankali kamar tonin silili irin wanda wannan ayar take wannan suran take yi. Saboda munafiki ba zai zauna lafiya ba, kullum yana cikin wato kenan firgici, kullum suna tsammanin nafsha an tusiba na da'ira. Wallahi tsoro muke kar musifa ta zo ta afka mana, don haka ba su da kwanciyar hankali a rayuwarsu. Amma mutumin da yake da zuciya ko kare-kare suka ce zuciya kamar kasuwa, me a kasuwa yake a boye, a kasuwa komai a fili yake, wanda zuciyarsa take buɗaɗɗiya kamar kasuwa ba shi da wani damuwa, komai nasa tsakaninsa da Allah ne kawai, ba shi da wani kaufin wani abin da zai faru. Amma suna su komai a dukunkuna ne, to a ba dukunkuna kullum da aka buɗa shi za a ga abin da yake ciki. Kaga akwai matsala kenan ko? Yawwa. Summa la yatubuna. Sannan duk da haka Allah yana jarraba su da musiba, Allah yana jarraba su da fitina, Allah yana jarraba su da rashin lafiya, Allah yana jarraba su da tonin silili, Allah yana jarraba su da fari da makamancin waɗannan abubuwan. Duk da haka la yatubun, ba za su tuba ba? Ba za su tuba ba? Wannan aya tana karantar da mu cewa duk abin da ya samu mutum na musiba to ya tsaya nazari a kansa ya komo zuwa ga Allah madaukakin sarki. Saboda ai duka ma asabukum min musibatin fa bima kasabat aydikum, a sakamakon abinda ku abin nan ne. Wani malami yake cewa wallahi ina ganewa na saba wa Allah ko ta hanyar abubuwa guda biyu. Idan matata ta yi min taurin kai wallahi na za ka yi cewa akwai inda na saba wa Allah, sai na koma na yi ta istighfar. Kawai matata daga maka hankali wallahi akwai matsala ta tare da kai, sai ka koma ka je kai shi ta haka yake ganewa. Ko kuma dabbarsa da yake hawa ta rikice ta ke yayin da ya kamata, wallahi ya kan gane cewa akwai wani abin da something went wrong somewhere. Dole sai ya koma ya ji tuni mu gafaran Allah madaukakin sarki, koma zuwa ga Allah, sai kuma Allah madaukakin sarki sai ka dawo da abun wannan ba. Ko kwa zamanin mun da yanzu na ka tafi da mutaka fifi ta tarki a wani guri ta daga maka hankali, haye kuma ta kai nazari akan wannan duk abin da ya zo maka bye bye wanda zai rikitar maka lamari. Abu na farko da ya kamata kai nazari shi da to ta ina ne ban yi daidai ba a cikin al'amura na addini ko al'amura na rayuwa, aikin alkhairi da ya kamata na yi wane ne ban yi daidai ba, shin na dan samu matsala ne a wajen tsaye da sallah a jami'i, shi ma wannan matsala ne, ko kuma yau ban yi zikirin da ya kamata a ce na yi ba, ko kuma a'a akwai wani abu da ne na dan rashin gaskiya kaɗan, ko wani abu da ne wanda bai dace ba, ko a harkallar kasuwa, ko a harkallar menene da sauransu. Sai mutum ya duba wannan, in ya gano sai ya gyara to yanzu ya tuba zuwa ga Allah kenan. Ko kuma bai gano ba to ya yadda cewa dalilin matsalar da ta faru da shi ne wannan matsalar kuma take faruwa da shi, ko na kaso a aikin alkhairi ko kuma wani aikin sabo, to sai ya tuba. To wannan shine abin da yake bambanci tsakanin mumini da wanda ba mumini ba. Su kam duk wani abu da yake faruwa da su Allah madaukakin sarki yake cewa summa la yatubur, ba za su tuba ba kenan, ma'ana ba su ganewa ma kenan, ba su ganewa, sun zama kamar talal kalbi in tamal alaihi yalhad aw tatrukuhu yalhad, ba za su gane ba. To ya kamata a ce musulmi kare zama wallahum yadhakkarun, ko ba sa daukan gargadi, ya kamata a ce su daki gargadi. To mu ji malam.
Wa idza ma unzila suratun nadara ba'dhum ila ba'din hal yarikum min ahadin summan sarafu sarafa Allahu qulubahum bi annahum qaumun la yafqahun.
Allah madaukakin sarki yace wa idza ma unzila suratun ko kuma wani abin mamaki duk lokacin da aka saukar da wata sura ya aka saukar da sura da daraba da mai labarin sai kaga sashen su suna kallon sashi da ai gurma kenan ko wannan dan leka nan ya dake abin nan dai walka wannan wa dan leka wannan wannan yana kallon wannan ko kuma in an saukar da sura ta yi bayani daya kuskuso zai je samu daya a gurin da suke haduwa ya je tattauna wato kenan da shi kaje kuma an saukar da wata sura kuma kaje kuma an kaza 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 an tona asirin wani an yi kaza 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 da sauransu saboda in bata sauka akan wannan ba gobe za ta sauka akan wancan in bata sauka akan wannan ba za ta sauka akan wancan duk wanda ta sauka akan sa sai ya zama wato kenan matsala a gare su gaba ɗayan su ba za su taba samu kwanciyar hankali ba da zaraba don mai labari sashen su sai ya rika kallon sashe suna dubawa in da ai gurma kenan halira ku mina hadin ba wani a kusa za mu yi magana tukunna in an duba an ga babu wani a kusa shi ke da sai ai gulmar alqur'ani ai gulmar annabi sallallahu alaihi wasallam ai gulmar wato kenan mu'minai da sauransu amma sai sun tabbatar ba mu'mini sai mun ba ku wa tukunna ai ko an da wani shi sai shi ba za a yi magana ba hal yarakum min ahadin akwai wani mutum da yake kallon ku a babu to sai a tattauna in sun gama kuma su mansarafu sannan sai su watse sannan sai su watse an yi kusa sannan sai a watse akan me suke tattaunawa akan surar da ta sauka wadda ta yi bayani akan wato kenan munafurcin su ta tona asirinsu ko kuma ayan da ta sauka ta yi bayani akan abin sannan in sarafu sai su watse kenan ko sai Qur'ani ya ce sarafallahu qulubahum Allah madaukakin sarki ya watsar da zuciyarsu al-insiraf kin an gama abu kowa tashi tafiyarsa shine insiraf asalin sa kenan amma kuma yana nufin kuma karkacewa kaucewa akan abu to tunda sun kauce Allah madaukakin sarki ya kautar da su zuciyarsu wannan sarafallahu qulubahum malaman tafsiri suka ce addu'a ne ai ma'ana Allah watsar da zuciyarsu Allah karkatar Allah sa kansu kara fahimta mai shine kamar wannan ko akwai wani lokaci ibara ta kan zota amma kuma tana nufin wani abu daban ko yanzu kamar kace idh dinu lam yukmal falakanati dunya ai kaga addu'a ne falakanati dunya kaga kamar korewa ne amma abin da take nufi kar Allah ya sa duniyar ma ta rayu in dai ba za a cika addini ba duniyar ma kar Allah madaukakin sarki ya sa wato kenan ta kasance to hakan nan ne samman sarafu sarafallahu qulubahum ai Allah ma ya sa zuciyarsu ta kauce kar ba ta sake fahimtar gaskiya mu je laran lahir mu ga abin da zai faru kuma ito ne wasu suka ce a tara na akan asalinta samman sarafu sarafallahu qulubahum Allah madaukakin sarki ne ya karkatar da zuciyarsu don haka ba za su karba ba za su fahimta ba a sakamakon munafircin su ba a sakamakon zalunci na Allah madaukakin sarki ba ya annahum yasa za a sarrafa da zuciyarsu me yasa za a karkatar da su zuciyarsu bi annahum qaumun la yafqahu da saboda mutanen da ba su da ilimin fikihu ba su da ilimin fikihu fikihu kuma shine fahimta ai ko alfiqhu ma'rifatu nafs rai ta san malaha wa ma alaiha ya kasan duk abin da ya kamata a ce kai da duk abin da ya kamata a ce ai maka ka san hakkin wani akan ka ka san hakki kaga wani ai ba karamin ilimi bane yawa to shine ake kira safi to su ba su ganewa ba su fahimta yanzu ba su san hakkin su akan al'umma ba ba san hakkin al'umma akan su ba san hakkin su akan addini ba san hakkin addini wato kira akan su zalika bi annahum da'anan qawmun la yafqahuna ba su da fahimta abin da ya sa ba su fahimta ba shine wato kenan munafurci da suka sa a cikin zuciyarsu to mu je malam
laqad ja'akum rasulun min anfusikum عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم
الله madaukakin sarki ce laqad ja'akum rasulun hakika manzo ya zo muku hakika wani manzo ya zo muku sai ya zo da nikira ko amma nikira makasuda ko in kace ya rajul nikira menene makasuda da haka ma'rufa ce nikira makasuda tana da kicinta ma'arif ai wani manzo ya zo muku ai ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ku riga ku san shi ne saboda haka ba wanda ba ku sani bane da kaja akun rasulun hakika wani manzo ya zo muku min anfusikum, daga asalin cikin kanku ya zo shi, ma'ana a cikin ku aka zaba annabi kawai, shine ma'ana wannan azizun alaihi ma alittum, duk abin da ya takura muku yana daga masa hankali, ma anittum abin da ya sa ku a cikin damuwa, ya sa ku a cikin wahala, ya sa ku a cikin kunci, ya sa ku a cikin takuri, to wannan al'amari azizun alaihi, wato yakan buwaye annabi sallallahu alaihi wasallam, baya samun kwanciyar hankali in ya ga mutanansa ba a cikin kwanciyar hankali ba, ko ma menene ya daga musu hankali, to shi ma hankalin sai ganta shi. Harisun alaikum, mai tsananin kwadayi ne a gare ku na shiryar ku, yana tsananin kwadayin ya ga kun shirya, yana tsananin ya ga kwadayin, yana tsananin kwadayin ya ga kuna kan hanya, wato sai kenan ta daidai. Sannan raufur rahim, shi kuma raufur mai tausasawa ne, rahimu mai jin kai ne, bil mu'minina ga mu'minai, in dai mu'mini ne yana tausaya musu, yana kuma wato kenan jin kansu. Wannan aya Ubayy bin Ka'ab yake cewa aya da ta kowa dimidiminta daga gurin daga sama ita ce wannan ayar, ita ce aya karshen dimidimi daga sama ita ce wannan aya kenan, kamar abin da Ubayy yake nufi wallahu ta'ala alam, ita ce aya ta karshe da ta sauka a alqur'ani, laqad ja'akum, wannan ayoyi guda biyun nan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizu alayhi ma anittum, yana cewa wasu sahabbai suka ce a wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamuna, ita ce aya ta karshe. Don haka da suka hada guda biyu sai suka ce wannan magana ta Ubayy bin Ka'ab, ka san da ba za a ja da Ubayy akan alqur'ani ba kan, yau suka ce yana itibari ne bayan wato kenan waccan, kenan ma'ana waccan ita ce ta karshe, daga karshe kuma wato bayan ita a ta karshe sai wannan kenan. Allah sadi kamar na fahimci abin, na faɗi abin yadda ya kamata a fahimce shi, ko waccan dama an yi ittifaki ita ce ta karshe, eh wace ce kuma dimidimi bayan waccan wata ku yawma turja'una fihi ila Allah, ita ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum, kenan bayan laqad ja'akum rasulun min anfusikum ta sauka ayoyi guda biyu nan da zamu karanta yanzu, sai wata ku yawma turja'una fihi ila Allah ta sauka, shikenan kuma daga nan ba sake yin wahayi ba har annabi sallallahu alaihi wasallam wato kenan ya bar duniya. Don haka tana daga cikin ayoyin da ya kamata a ce aiki musu kyakkyawan wato kenan la'akari. Kuma sayyidina Umar yana cewa wayannan ayoyi guda biyu a lokacin ai kun sai bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya da aka yi yakin Yamama, yakin Musailamatul Kazzabi, mun fada cewa a kabila daya ana samun shahidai mutum 500, kuma mafi yawa da suka zuba a cikin wannan hafizan alqur'ani ne. Sayyidina Umar ya taso da gurin sayyidina Usman Abubakar ya ce ga ta tara alqur'ani a guri daya, naga a hafizai suna zube wannan, wata rana in sun kare zamu rasa alqur'ani. Sayyidina Abubakar ya ce a ai wallahi ba zan iya haka ba, gara ka dauki dutsen Uhud ka dora mun akan ne wani aikin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba duniya bai ba, ya ce wallahi alkhairi ne kuma wallahi sai kai, ya ce Allah ba zan yi ba. Haka suka dinga yi. Sayyidina Abubakar yake cewa ma zala Umar yuraji'uni, Umar bai gushe ba yana zuwa yana tattaunawa da ni, yana kokarin convincing dina, hatta fataha Allahu qalbi, har Allah ya bude zuciyata li muslima futiha qalbuhu, misali abinda aka bude zuciyar sayyidina Umar, sai ya fahimci haka, sai suka tara alqur'ani. To lokacin da aka tara alqur'ani da aka zo kan wannan, sayyidina Umar yake cewa da ayoyin nan guda uku ne Allah da sai sa aibata sura guda, ta ce suratu laqad ja'akum, amma a sa ta a nan gurin, shine sai aka buge ta sai aka sa ta a nan gurin. Don haka wannan zaman ta a wannan gurin placement na sayyidina Umar bin al-Khattab ne, dare da approval na sayyidina Abubakar da shi kansa Ubayy bin Ka'ab da sauran wato kenan sahabban da suke akan gaba a wajen wato kenan fahimtar alqur'ani. Daraka Allah yake cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum, min anfusikum din nan kai da muka fada daga cikin ku ne aka zaba, daga cikin ku ne ku suwa, wasu suka ce ku mutane, tunda annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne kuma kuma mutane ne, don haka a cikin ku mutane ne aka dauki manzo aka bashi, ba da ko aljani aka ce shine annabin ku ba, manzon ku ba, ba da ko akuya aka ce ita ce annabiyarku ba ba da ko bishiya dan Allah madaukaki sarki zai iya abin da ya ga dama yanzu aka ce bishiya ne za ta zo tana mana wa'azi kaga ba za mu fahimci abin sosai ba sai aka dauki mutum daga cikin mu shine ma'ana min anfusikum wasu malamai suka ce a'a min anfusikum yana nufin min anfusikum antum ayyuhal arab daga cikin ku larabawa saboda ai balarabe ne kaman ku sannan kuma bahashimin dangi kaman ku sannan kuma qur'anin da yaran ku aka saukar da shi saboda fahimtar ku domin ku ne za ku zama wakilan Allah madaukakin sarki wajen yada addinin Allah a duniya baki ɗayan ta saka min anfusukum wato kenan daga cikin ku larabawa kenan ake nufi mu wannan kauli suka ce shine kaulin raji a fassarar wannan aya din amma wasu kirawoyi sukan karanta laqad ja'a rasulun min anfusikum ko daga nafis shine wato kenan mafi tsada ya zo a cikin ku wanda yafi tsada don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah ta'ala iktara kinanata Allah ya zabi kabilan kinana banu kinana a cikin larabawa waqtara quraishan min kinana a cikin kabilan kinana sai zabi quraishawa waqtara banu hashim min quraishin kuma ya zabi banu hashim a cikin quraishawa waqtara ni min bani hashim kuma ya zabe ni ni a cikin banu hashim da Allah madaukaki take tashi kawo sakonsa a duniyan nan da fifitawa a cikin duniya gaba ɗaya sai dauki larabawa a cikin larabawa sai dauki kinana a cikin kinana sai dauki hashimawa a cikin sai dauki quraish a cikin quraish sai dauki hashimawa a cikin quraish hashimawa kuma sai ya zabe ni ni ne Muhammadu saboda haka kaga kenan wannan ba take dan ba karamin zabi ne da Allah bai da kuke sarki ba da kike cewa inna ma kharaji min nikahin walam akhruj min safahi ni na fito ta hanyar aure ban fito ta hanyar wato kenan zina ba kenan silsilar annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga kansa babansa Abdullahi da ummansa Amina kowa a hanyar aure aka sami layin Amina in kabi har zuwa kan annabi Adamu aure ne yazo da su layin Abdullahi in kabi har zuwa kan annabi Adamu aure ne yazo da su ba a taba samun dan zina a cikin wannan nan ba kaga wannan ma ba karbin wato kenan kiyayewa ce ta Allah ba da kuke sarki dan haka Allah ya zabo shi tanan da nanan yazo ya hada ya wato kenan fitar da shi don haka malamai suke ce mana kiyayewa nasaba yana daga cikin abu mai muhimmanci kada mutum ya kuskura ya bata nasabarsa kada mutum ya bata me yasa a cikin in ana yake ne sarki annabi la kazi annabi Abdul Muttalib ai kaman alfahari ne da gidansu saboda haka idan baka da abin da zaka yi alfaharin ba zaka iya yin alfaharin ba to da haka Allah madaukaki take ji ya zabe muku ya zabe ya zabo ya ya aika muku da manzo da ya zabe shi a cikin ku azizun alaihi wa alihi assalamu alaikum dinnan daga cikin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wani misali yake cewa an nuna min abacci wasu mutane guda biyu suka zo su mala'iku guda biyu suka zo su daya sai tsaya ta daidan kaina daya sai tsaya ta daidan kafata sai yake cewa dayan sai ce wannan mutumin kana ganin sa eh gashi yana kwance bayan misali akan sa ce misalin sa kamar misalin wato kenan yace misalin wannan mutumin kamar misalin wato kenan mutane ne wanda suka yi tafiya da suka yi tafiya a cikin jeji irin tafiyar da babu gari abinci ya kare musu ba su da abincin da zai dawo da su bayan gida ba su da abincin da zai tsallakar da su wannan saboda sai suka shiga halin kakani kai karshen ta mutuwa za su yi saboda haka sai wani mutum ya zo yace musu yanzu ina nuna muku gurin da za ku samu tsatse shine guri mai ni'ima mangoro ayaba da ruwan sha da kome za ku yadda sai ce za mu yadda sai ce to ku zan je nuna muku suka je nuna musu suka gaga shi kome da kome yace amma da sharadin mun je nuna muku bayan kun ci za mu yi gaba suka ce za a yi gaba sai suka ce a'a kai sunan ya ishe su nace to wannan misali na da misalin ku kenan kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu duniya a cikin halin kakanikai sai dawo da musu ya kawo musulunci musulunci sai ya nuna musu kwanciyar hankali ba dawo ba kawo al'arzi zulmun wa zulmatu saboda haka yanzu sai nuna musu kuma hanyar zuwa lahira sai mutane suka ce a duniya kuma ta ishe su duniya ta ishe su don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya fitar da su daga cikin kangi na wahala wanda za su halaka ya kai su zuwa ga tsira a wani riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa misali na da misalin ku kamar misalin mutum ne da ya zo ya fura wuta da daddare cikin damina dare mai duhu ba walƙiya babu komai ya fura wuta ba haske zai zo ba sai zuzu suna zuwa suna ta fadawa yace in kama wannan in jefar in kama wannan farar in jefar in kawo kowa yana kokarin sai ya shiga cikin wutar nan yace ina rike da timburin mandanku ana akizun bi hujzatikum wa antum tatafallahuna min yadi ina kokarin rike timurun wandanku dan shi ne gurin da in ka rike mutum ba zai iya guda sosai ba duk inda ka kama zai iya amana nan in ka rike da wuyan gaske wani lokaci ga yan sanda suna da irin wannan sai su rike nan dinka to ka ruku babu yanda za a yi to Allah ya sa sai ya ce wallahi nan nake rikewa amma kuna kubuce a hannuna sai kun shiga wuta duk abin da zai kai mutane zuwa ga aljanna ya nisantar da su zuwa ga wuta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani duk lokacin da mutum kaga ya bar hanyar Annabi sallallahu alaihi wasallam to ya kama da hanyar din don haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ransa baya dadi saboda haka yana cin wato kenan ta kai cin ya ga wani daga ciki kai ya taba ba da misali ma Annabi sallallahu alaihi wasallam yace misali na da ku musulmi kenan ko yace misali na da ku kamar misalin wato kenan wani mutum ne balaraban kauye ne yazo shi yace ya rasulullahi ina son ka bani dukiya zan je na biya diya Annabi sallallahu alaihi wasallam aka debo raƙuma aka bashi yace nayi maka yace wallahi ba kai komai ba ko baka kyauta ba mutane suka yi ja a kansa Annabi sallallahu alaihi wasallam ce ku kyale shi ya ja shi ya kai shi gida sau ran nawa ne ya rage kake bukata yace kaza ne yace in ya irgo yace a bashi yace yayi maka yace yayi kuma yanzu ka kyauta sai yace to yanzu mutane na sun ji abin da ka faɗa ransu ya ɓaci yanzu mun zo nan na maka bayani kuma ka ce ka gamsu zaka iya zuwa abin da ka faɗa min da ni da kai din zaka iya faɗa a gaban su yace zan iya yazo yace mutumin nan ga ga yanda ya faru zaka yana da shi a gaban ku ga kuma kalmar da ta fito a bakin sa yanzu ya ce ya gamsu mallan zaka iya faɗa musu ka gamsu yace wallahi na gamsu kuma wallahi ka kyauta sadaka sai ce to shikenan sai kama hanyar sa sai ya tafi sai yace musu to misali na da misalin ku kamar misalin mutumin da raƙumin sa ya kubuce ne kuka ci a bayan raƙumin nan yace dada har zaba dada me kuke masa har zama shi kuke duga gayar mutane an yi ci a bayan raƙumi zai tsaya yace ba zai tsaya ba yace sai mutum yace a ku daka 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 ku zaman ku kai raƙumi na ne ai na san yanda zan yi da shi ya bi bayan raƙumin sa hankali ya dauki wani abu yana nuna masa raƙumi ya tsaya ya kama kayan sa yace da na kyale ku da shi da yanzu yana wuta don kashe shi za su yi da ku kashe shi zai ce kuma kaya na ne zan haka ni na san yanda zan gyara kaya na saboda haka mutumin ya tafi yana farin ciki kuma imanin sa ya karu kuma ya zama kyakkyawan musulmi ya zama kuma yana ba da rayuwarsa don ci gaban addinin musulunci saboda haka Allah madaukakin sarki ce azizun alaihi ma anittum duk abin da ya daga muku hankali yana damun sa kuma harisun alaikum yana kwadayin yanzu kaga da ya kyale wani mutane da sun kashe wani mutum ya faɗi bakar magana annabi sallallahu alaihi wasallam da sun kashe shi kuma kaga wuta zai tafi amma da sai su ce wallahi ba za mu bar shi tafi wuta ba ya dawo da lalle shi har ya abin nan akwai wani ma da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masa irin wannan kyautar yace da ya an masa bai ji dadi ba da aka masa kyautar daga baya yake cewa Allah ka gafarta min ka gafarta wa Muhammadu bayan mu kar ka gafarta wa kowa saboda sahabbai sun yi ci a kansa saboda magana mai kaushi da ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yace ku kyale shi bayan ya lallashe shi yace Allah ka gafarta min ka gafarta wa Muhammadu amma wallahi bayan mu karga ba fito karga ba to yace a ba ga ga aldura har roban kije da kaman da makowa ma ya shiga nan ma da aka sake wato kidan taruwa kansa dan haka bil mu'minina ra'ufur rahim annabi sallallahu alaihi wasallam bai tausayawa ne mai jin kai ne ga mu'mini anan wani abu da yake wato musake la'akari da shi shine Allah madaukakin sarki waye Hassan ibn Thabit yana magana annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa shakkalahu isman Allah ya tsaga suna daga cikin sunayensa ya ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fazul arshi mahmudun wa haza muhammadun Allah madaukakin sarki mai al arshi shi mahmud ne Annabi sallallahu alaihi wasallam muhammud kaga an ishtiqaqin muhammadu daga mahmud to wannan yanzu matsalan anan ta wuce maganar ishtiqaqi a siffacce gaba daya sunan na Allah madaukakin sarki ce Ra'ufun Rahim a daga cikin sunan Allah ba akwai Ar-Ra'ufu ba ba akwai Ar-Rahim ba amma Allah ya dauki waɗannan sifofi nasa guda biyu sunayen ya ba Annabi sallallahu alaihi wasallam shi din nan in dai dangane da mu'mine ne wallahi shi Ra'ufu ne kuma shi Rahimu ne mun gane wannan sadaka wannan ba karamin wato kenan daraja ne ga Annabi sallallahu alaihi wasallam bil mu'minina Ra'ufur Rahim mun gane wannan don haka shi mai tausayawa ne a mu'mine amma shi Allah ra'afarsa wannan ba a hada ta da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ko yawa haka kuma jin kansa ba za a hada shi da na Annabi sallallahu alaihi wasallam ba yawa kowa akan nasa wato kenan haddin bil mu'minina ra'ufur rahim to mu je
fa in tawallaw fa qul hasbiyallahu la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim
Allah madaukakin sarki yace fa in tawallaw idan suka juya baya wato kenan ba su karbi sako ba kenan ko fa qul lahum ka gaya musu ya muhammad hasbiyallahu to ni dai Allah ya isa mu ni da Allah ya bi samu kaga karshen wato kenan tawakkali kenan kuma karshen yaqini kenan yana iya yiwuwa Allah madaukakin sarki ya jarrabe wato kenan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama wata da basu karba ba to ko sun karba ko basu karba ba shi dai ga abin da aka dora shi akai fa in tawallafa qul hasbiyallahu la ilaha illahu in sun juya baya kace shi kenan ni din dai Allah madaukakin sarki ya isar mu Allah ya ishe ni hasbi rabbi ubangiji na ya isar mu saboda Allah madaukakin sarki zai dauke mun komai du'a ba inna Allah ne ni ya min wannan kuma iyaka nan wato kenan na tsaya shine ma'ana hasbi Allah la ilaha illahu kuma babu abin bauta da cancanta sai Allah madaukakin sarki kenan du'a abin da mutane suke bauta wani Allah to wannan bai cancanci a bauta masa ba hasbi Allah la ilaha illahu babu abin da bai cancanta a bauta masa sai Allah madaukakin sarki ko alaihi tawakkaltu gare shi kuma nake yin wato kenan tawakkali tawakkali shine mika wuya da sallamawa wato kenan daga zuci har baki ya zama kuma a aikace hakan yake faruwa misali balarabe kawai da yazo ya sami Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwance a jeji a gindin bishashi shi kada ya dauke takobi da dabi ya zare ya daga takobi yace masa manya yace masa manya mun auka minni waye zai hana yau kan Allah ya kama ka waye zai hana in sare ka duk sahabbai suna can gefe suna kwance suna bacci a gindin bishiyoyi da rana a tsaka sun gaji sun yi tafiya shi Allah sa sana ta su gindin bishir kada ga yace manya mun auka minni waye zai hana yau kan in sare ka sai yace masa Allah kaga karshen tawakkali kenan kamar yanzu ne ka saka under gun point ana son ka bi kalma guda daya waye ya hana zai isa ya hana in harbe ka sai yace Allah Allah madaukakin sarki saboda sai jikin sa ya dauki rawa sai takobi ya fadi tawakkalinsa ga Allah madaukakin sarki ya sa ya yi cewa Allah madaukakin sarki zai iya masa komai kuma Allah madaukakin sarki ya masa sai zama wato kenan bai iya sare shi ba kwanakin baya an ce a Kaduna akwai waɗanda suka yan barayi da makami yan fashi da makami lokacin suna shiga gidaje suka shiga wani gida suna sata sai suka kama matar gidan mai yace sai yayi lalata da ita sai tace la haula wala quwwata illa billah ko ne take amma zaki la haula wala quwwata illa billahi wallahi kare kike kama ta jawo ta na kokari ya ci cire zanin ta daya daga cikin su sai dauke shi da bindiga sai ta kai kana wasa da la ilaha illa quwwata illa billah ne a cikin gungun barayi dai harbe ka tace la haula wala quwwata illa billah kaga wannan kalma ta fito da ainihin yaqini a cikin zuciyar wannan bayan Allah kuma Allah madaukakin sarki ya kwace ta babu abin da ya faru da ita wato kenan nan abin Allah ya kada ɗan dukiyar su da aka yi ebe an tafi da su amma dai mutuncinta Allah madaukakin sarki ya kiyaye mata ta haka yake cewa ka ce alaihi tawakkaltu ni ga Allah madaukakin sarki wato kenan na dogara wa rabbul arshil azim tabbas Allah madaukakin sarki shine ubangijin al-arshi shine ubangijin al-arshi dan haka kenan al-arshi khalqun min khalqillahi go yawa halitta ce daga cikin halittun ubangiji al-arshi gado ne na mulki wanda Allah madaukakin sarki ya tattara a kansa alal mulki itawa amina alal arshi istawa wa alal mulki ihtawa haka Abu Zaid al-Qirawani fada ko Allah madaukakin sarki ya tattara kan mulki sannan kuma ya tabbata wato kenan ya daidaita akan al-arshin sa al-arshi din kuma ita ce al-azim babban al-arshi wato kenan karagar mulkin da babu irinta babu irinta Ummi Darda'i ta ba mu bara akan wannan tace in mata ta ji a bakin Abu Darda Abu Darda kuma yace ni kuma na ji a bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya shiga wata damuwa bakin ciki da tashin hankali sai ya karanta hasbi Allahu la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshi azim sai bako Allah madaukakin sarki zai magance masa saboda haka shi yasa daga cikin azkar al-yawmiyya da ya kamata a ce mutum musulmi ya lazimta shine kullun ya riga karanta hasbi Allahu la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshi azim in kuma mutum ya shiga cikin damuwa ya karanta ya lazimci wannan yana karantawa Allah madaukakin sarki zai isar masa dukkan abin da wato kenan ya dame shi da haka Abu Darda yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga musu wannan wata riwaya ma wadda take garibiya tace sahihiyan tace in ya karanta wannan tsakaninsa da Allah a cikin zuciyarsa wata riwaya garibiya tace ko da da wasa ya karanta ma Allah madaukakin sarki inda hasbi Allahu la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim ne tabbas Allah madaukakin sarki wato kenan zai yayi masa to Allah rahman mu lokaci ai to alhamdulillah lokaci yayi mun kuma iso bakin sura mai wahala to zamu dakata nan insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan sabon da muka kuskure Allah gane da muku suna Allah ba mu ikon jarawa Allah ya fi mana
ya
fi sadaki da mace ta bayan daura auren ta ce ta yi ta dawo masa da kayansa a wannan hakinta ne ta dafa ita ya fi masa da ita yi
to
ai ita za ta fa hanyar da ta fitar da kayanta kuma ko in ta ce ta ba shi ya karba abu sai kashe a ni amfayin ɗin lalakun an shayin min hunassan ba ku nuna hali a mari'an to da ka sai karba ya ci kayansa kawai ba matsala
ko du gaba ɗin
yi
kada ba za a karanta Al-Qur'an ba za a yi misali a mamaci ba
waye fada
to shi kuma ne ya za a yi istighfari ka ce mutum ya yi shi ubangiji to yaya mutum zai yi
ta yi magana tambayar ma tukan nan
maganar istighfari da aka ce da istighfari da karatun Al-Qur'an a mamaci
Ni ban ce ba za a karanta Al-Qur'ani ba. In ba karanta me yasa me muke yanzu? Ba karatun Al-Qur'ani ba. Ban ce ko wara istighfari ba. Ban faɗa haka ba. Amma ban gane ne tambayar take nufi ba gaskiya.
Ga wata ma da irinta. Wannan ke cewa mallam za a iya mamaci addu'a mamaci da Rabbana atina fid dunya hasanatan. Shi ma za a iya yi ne. Sai amanar rasulu ita ma duk za a iya karantawa ne yar watan
to ina ga wannan ko sakamakon maganar da muka yi cewa in mutum ya karanta Qur'ani bai yi addu'a ba, ba ce muka ba za a karanta Al-Qur'ani ba, muka ce idan kana son kai ma mutum addu'a, kai masa addu'a. Addu'a'u shine ka nema masa gafaran Allah, ko kuma ka nema masa tsare daga wuta, ko ka nema masa aljanna, ko ka nema masa wani alkhairi a gurin Allah, ka roƙa masa Allah ya bashi, wannan shine addu'a. Ko kuma ka roki Allah ya kiyaye shi daga wani sharri, ko a duniya ko a lahira, Allah ya bashi ya'ya, Allah ya baka albarka, Allah ya arzuta, Allah ya kaza da sauransu, wannan shine ko yawa, wannan kuma mu ce ba kyau ba. Amma abin da muka faɗa shine in kace a karanta kul huwallahu, aka karanta kul huwallahu karatun alqur'ani aka yi ba addu'a ba, baka roki komai a ciki ba, kace kul huwallahu ahad, kace Allah shine kwara daya, Allahu samad, Allah shine abin nufi, lam yalid wa lam yulad, bai haifa ba bai haife shi ba, wa lam yakul lahu kufuwan, bai da kini ahadun ko da kwaya daya, me ka roka, me ka ne mi tsari, babu babu. Yawwa, saboda in za mu yi addu'a a mamata ya kamata mu rika musu addu'a da ta dace, ko kuma yanzu mutum ya mutu ka zo addu'a kace Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas samai takun la ilaha illa awwalina, addu'a ce wadda annabi Isa ya a wata munasaba. Akwai addu'o'i da ake kinsa da'awatul munasabat, ko addu'a ce wadda take an yi ta dan wani lokaci da wani abin da ake so ya faru a wannan lokacin, to sai ka dauko ta ka yi ta yanzu, ko ba wannan munasabar bace, yanzu kai ma a taka munasabar zaka yi, akai abin da kake bukata yanzu shine zaka roki Allah akan sa, ko ya baka ko ya tsare ka. Yawwa, ya kamata mutane su rika mana adalci, ba mu hana addu'a ba, ba mu aba muna gyara ne akan yanda in an yi addu'ar mamacin zai faɗi zai fa'idanci da ita, ya zama kana kana da addu'a ko baka yi addu'a ba, ko wani waya ce Allahumma inni as'aluka, sai ta yin addu'ar a kansa, wai amma mace kuma yake su yakin larabcin da yake yi, ko a kansa yake ta zunduma addu'ar, amma kawai tsammani yake a mamaci yake, kuma ba a mamaci yake ba, mun gane wannan, to wannan shine muke magana a kai a shi a wato ya hakura a idan Hausa, za a yi da larabcin amma dai a koya, a yi da larabcin amma za a koya, amma yan ayyar Hausa mata yi zan koyi larabci ma, ato ba a yin abu da ka ai, ba a yin abu, wannan fa addini ne, addini ko ba za a yi shi da ka ba, ba a yi shi da zunzurutun fahimta, ba a yin sa da zunzurutun wayo, dole sai an karanta. Yawwa, abinda muka karanta ne muke faɗa, ba wallahi ba da ka muke faɗa ba, ba kuma san zuciya bane, yawwa kuma haƙƙin mu ne mu faɗa, wannan ita ce al'ummar mu, idan mun faɗi gaskiya al'ummar mu ba babu a wanda za mu faɗa, babu kuma amfanin karatun da muka yi na ba za mu zo mu faɗa mutane ba. Yawwa, to shine
ne ce assalamu alaikum, mara tambaya ka ne ita ce game da yin azumin da ya kuskure yana amfani da ruwa bakinsa sai ya haɗe ruwan, shin azumin sa ya kare ne?
To in ba da ganganci ba ne sai ya wuce azumin sa bai kare ba. Yawwa, azumin sa bai kare ba.
To wannan ya rubutu amma ba za ta karanta a lasu ka zai game da magana akan istinai ne, ashin ya azumi.
To
ya wai azumin sa
inda gangan ne zai bata azumi, zai bata azumi kuma zai ja masa duk penaltin da ake ja, zai ja masa duk penaltin da ake ja, in ya kai haddin rama azumi zai rama, in ya kai haddin kafara zai yi, eh tun da ganganci ne, eh hakan din dai hakan din ne.
To wani sai ka san abin da yake ne, wallahi
ana, to ana zaman lafiya mutum ya je na istinai da mu jira.
To alhamdulillah, wannan magana yake akan salatul tasbih, yanayin salatul tasbih ne to raka ta uku sai ya rasa ko ya gagara sauran tasbiha ko ya bata, to ya zai yi
sai ya sake wata muna ko sai ya kokari ya gyara wannan din, sai kokari ya gyara gurgurun aya tasbihi ne, ba sallar ba ta ɓaci ba. Yawwa, amma dai sai sake wata sallar, sai kokari ya yi mai kyau, ko a yafi masa zaman lafiya dan ka ɓata alisabin tasbihi bai ɓata sallah ba. Yawwa, amma dai ana son ka zama perfect, ko yawwa, saboda dai a samu inna Allaha yuhibbu menene yuhibbul abda idza amila amalan an yutqinahu. Yawwa, saboda ka kuma nafila ce kai gobe ma sai ka kara wata har ka samu kai wanda take mai ki wanda kake da yakinin cewa kai tasbihan daidai da yanda ya kamata ce a yi. To mu je,
so shi ma wannan irin wacce din ne magana akan yana azumi ne kuma har ya kai ga abin da yarin sa wasa to yaya azumin sa ya kare ne ko kuwa
to sai da iyali baya bata azumi sai dai in kai abin da zai kare azumi
to
ya yi abin da zai kare azumi ka azumi ya kare mana ko ko ya
sai a kiyaye ne ko
yawa to yake ya fi
yau idan azumi ya
lalace akwai penalty
kenan to ai ya riga daga irin lalacewa in lalacewa mai penalty ne akwai penalty in kuma lalacewa mai lalata azumi ne sai abin nan yau sai gyara azumi sai sake azumi ai la sake azumi mai isa penalty ai yau isa penalty akwai wanda zai iya kai shi zuwa ga kafara yauwa ya danganta ga abin haddin da ya kai wajen lalata azumin nasa
ya ma wa yin condition yake
ya ce ya yi wasa da iyalinsa ko? Shi ne idan ya zama kan cewa a mazhaban malikiya ya yi imamina ake kira sa imza'i ya fitar da mazi zai rama wannan azumin duk da cewa wasu mazhaban suna ganin in ayyaka ne babu raman azumi kamar shafi idan kuma an kai ga fitar da mani to aka ga yanzu azumi kan bayan da za a aikace ko da ba a shafi iya kace bai lalace idan kuma ya auka iyalin nasa kaga yanzu sai ya kafara yau to shine
to wannan addu'o'i ne yake cewa yaran sa ne kashi yana da baya ji sosai yana bukatar sashi addu'a
to Allah ya yi masa Allah wa ta'ala
ta addu'a ba ta da lafiya
to ita ma Allah ya yi mata
mutuwa ma ta kawo naira 50 ta tana sa sa cikin addu'a
to Allah ya roƙa kujin sarki kun da wannan ko arin jayen magana in yana daga cikin wayanda in sun yi tawassulin za ka yi masa lada saboda Allah ya lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ihu sawfa yara summa yujzahu jazaa al-awfa yawa aiki na ibada kowa yana yi wa kansa haka ne yau kuma kowa akan ibadarsa za a sakamta masa in kana cikin ahalinsa misali kamar ƴaƴansa ko wani abu makamancin wannan suka karanta masa alqur'ani suka karatu alqur'ani Allah ba da kucin sarki zai bashi amma idan wani da ya karanta masa gaskiya babu tabbas saboda in nayi karatun alqur'ani a kaina ne zan samu ladan iyayena zan samu ladan ko nayi da su ko bayi da sunan su ba amma in wani ne ya karanta min mahalli ne na sabanin fahimta tsakanin mawale wani zai karanta a ba wani ladan za ka yi sallah a baiwa wani ladan za ka yi azumi a baiwa wani ladan idan haka ne za ka karanta alqur'ani a baiwa wani ladan kai ne ka karanta alqur'ani kuma a baiwa wani ladan to kaga in dai a kai masa ladan ne da aikin alkhairi ne kuma yana karbuwa da sabai sun riga mu yin wannan laukana kare da sabako na ilahi to kaga za ka samu sahabbai ba sa yin hakan nan tabi'ai ba sa yin haka yanzu ne mu muke yi wannan kuma shine gaskiyar magana amma kamar yanda kace tawassuli ka karanta alqur'ani sai kai tawassuli to tawassuli kuma addu'a ne ai nayi aikin alkhairi ina addu'a da wannan ai sunan wannan alkhairin da kai Allah ya ba wa wannan kaza kuma wannan addu'a ne ita kuma kowa yana yi wa kowa ka fahimce ni yanzu misali sai na karanta alqur'ani daga wakar hannasi sai na tawassuli da wannan karatun alqur'anin da nayi Allah ya ba wa ne lafiya ko Allah ya ji kansa ko Allah ya yi masa rahama ko Allah ya yi masa hukunci kaza ka gani yanzu still mun dawo kan addu'ar da muke magana din to za ta amfane shi wannan shine ka gani amma nace na karanta masa Allah ya bashi ladan to nan mahalli ne na nizayi tsakanin malamai wasu suna ganin za ta je ta wasu suna ganin gaskiya ba za ta je ba saboda abin da yake karkashin waccan ayar cewa kowa an laisa lil insani illa ma sa'a kowane mutum ba zai samu komai face aikinsa kuma abin da ya saka ce ƴaƴa za su yi shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waladul insani min sa'ihi dan mutum yana daga cikin aikinsa don haka danka in ya karanta maka alqur'ani zai amfane ka in ya sallah za ta amfane ka in ya azumi za ta amfane ka duk aikin alkhairi da ya zai amfane ka mun fahimci wannan to Allah shi ne mafi sani insha Allah da Allah ma dina fi mana da tawalla na fi mana tawalla tabarakallahu fi ma zai وكنا وصرف أن شر ما قدرت فإنك تقضي بالحكي ولا يقضى عليك وإن ولا يزمن عليك ولا يظلمنا عليك تباركت ربنا وتعليت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك أود السلام وحيينا بالسلام وارجنا الجنة دار السلام وبركاته الجلال والإكرام الله كجكم وكجكم إيامو.